Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku masu sauraron yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Niger kuma ta gidan rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Kowace Alhamis shirin yau da gobe na mayar da hankali ne akan batutuwan da suka shafi lafiya ko rashin lafiya ko kuma wasu ɗabi'un ɗan adam da ake gani a cikin al'umma waɗanda ba masu kyau bane, waɗanda ba su dace ba kuma sun yi bambarkwai.
To kamar matsalar yaɗan da ta addabi al'umma a ko'ina a wannan zamani namu wadda mun sha tattaunawa a kai tare da masana ilimin halayya da zamantakewar jama'a, sai dai kuma a yau wata matsalar za mu taɓo, wato mutanen da ke sha'awar kwanciya da yaran da ba su balaga ba.
Wannan matsala ita ce matsalar da masana ke kira pedophilia, wanda masu ilimin aikin likita suka gano tun wajejen ƙarshen ƙarni na 19, wato shekaru fiye da 200 kenan. Yau wannan matsala za mu tattauna a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To ya za a gane masu irin wannan ɗabi'a a cikin al'umma? Idan an gano su a cikin al'ummar me ya abin yi? Waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka? Shin taɓuwa ce ta ƙwaƙwalwa ko kuwa? Me ya bambanta mai yi wa yara yaɗe da mai sha'awar kwanciya da yaran da ba su balaga ba? Yaya al'adun Afirka ke ɗaukan wannan matsala? Yanzu haka muna tare da ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar ƙwaƙwalwa Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye. A gaskiya shirin yau da gobe wannan aika-aika ta zamo ruwan dare. Tun ba yanzu ba ake wannan ɗanyen aiki, amma mahukunta sun zura ido suna kallo. Sha'awa ba ta sa mutum ya nemi ƙaramin yaro ko ƙaramar yarinya a matsayin biyan buƙatarsa. Sai dai a kira shi da rashin hankali ko rashin imani. Mahi yawan masu wannan ɗabi'a suna yi ne don neman duniya. Da za a yi bincike duk za a ga kowannensu suna da iyali daga ɗaya ko biyu har zuwa uku. Muna roƙon Allah ya shirya su in masu shiriwa ne. Saƙo daga Hassan Muhammad Yaldu.
Rashin basira da kuma rashin ilimi shi ne yake kawo haka, ba wai batun sha'awa ba. Kuma yana da kyau masu aikata wannan ɗabi'a su yi ƙoƙarin tuba. Idan mutum ya mutu yana aikata wannan ɗabi'a, billahi lazizi zai haɗu da fushin Ubangiji. Allah ya kare mu, ya tsare mu. Saƙo daga Mubarak Arfat Jibril.
San ba haka abin yake ba. Gaskiyar magana, duk mutanen da suke wa yara ƙanana yaɗe to suna yi ne bisa neman duniya, wanda muggayen bokayensu suke saka su su yi domin cimma wata buƙatar kansu. Wasu kuma suna yi ne saboda 'yar ƙanƙanuwar sha'awar da za ta halakar da su. Hanya mai sauƙi shi ne duk wanda aka kama da laifin yin yaɗe to a ɗauki mataki mai tsauri, kamar su hukuncin kisa ko kuma ɗarmin rai da rai, da kuma tara ta dubban kuɗaɗe. Idan aka yi haka, to ko shakka babu aikata yaɗe ga ƙananan yara zai ragu. Saƙo daga Anwar Muhammad Gaidam.
Haka ne VOA. Wannan abu ya zama ruwan dare, ya faru kusan sau biyu zuwa uku a nan ƙaramar hukumar Mutarijau da ke a jihar Neja wata ɗaya zuwa biyu da suka wuce. Gaskiya abin takaici ne, inda za ka ga babban mutum ya afkawa 'yar ƙaramar yarinya kaico. Ni ina ganin ba komai bane illa taɓin hankali ko kuma wata ɓoyayyar manufa, domin mutum mai hankali ba zai aikata wannan irin aika-aikar ba. Amma ban yarda da cewa yawan sha'awa ke sanya hakan ba, gaskiya. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau.
Yau da gobe, wannan ba sha'awa ba ce ce masiha. Wani lokaci kuma boka yake jeho wasu mutanen cikinta saboda neman duniya. Ina abin sha'awa wajen ƙaramar yarinya ko namiji ƙato ɗan uwanka? Allah ya ƙara shiryar da mu da zuriyar mu amin. Sako daga Yakubu Muhammad Kurmin Mashi, Kaduna, Najeriya.
Ko alama fade wani sabon iskanci ne inda waɗansu mutane marasa da'a da neman rashin gina al'umma mai nagarta suka bullo da shi don lalata al'umma da sashen cigabanta da samun kyakkyawar rayuwa da gina al'umma mai nagarta. Hukunci mai tsanani ciki har da kisa zai kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a ko sauƙinsa. Sako daga Danjuma mai fada Kantagora.
Ku sani wallahi ba wani rukunin mutane da sha'awar su ta komawa kan ƙananan yara sai dai mutuwar zuciya da rashin hukunci mai tsanani akan masu aikata haka. Don wallahi da ra'ayina hukuma za ta bi da an rinka dandake duk wanda aka kama da laifin yi wa ƙananan yara yaɗi. Sako daga Murtala Abasu.
A gaskiya yau da gobe rashin ɗaukar kyakkyawar mataki akan masu aiwatar da fyaɗe shi yasa lamarin ya zama ruwan dare ga duniya. Ubangiji Allah ka shayar da al'umarka na ƙwarai. Sako daga Sadiq Oliver Kufaitoro, Bauchi, Nigeria.
Yau da gobe hakika wannan ni a gani na masu yin haɗe wa ƙananan yara masiha ne kawai da kuma san duniya shike sa wannan mummunar aika-aika. Wata na a gare su Allah ya shirye su in har masu shiryewa ne, in kuma akasin haka ne Allah ya tona asirinsu a duk lokacin da suka aikata hakan. Sako daga Abdulkadir Husaini, Jambil.
Ni a ganina kawai idan kun lura da yanayin fadi a ƙasar nan za ku ga yawanci matasa ne marasa aure masu idan sha'awar tsiya. Wasu kuma manya ne daga shekara 50 zuwa sama, su kuma wasansu su ma saboda rashin aure ne. Wasu kuma saboda biyan bukatunsu na tsafe-tsafe wanda bokaye da 'yan tsibbe-tsibbe ke ce musu su aikata hakan. Idan sun aikata, bukatun za ta biya. Sun manta da cewa Allah ne ke azurtawa. Allah ya kawo mana ƙarshen fadi a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Abdullahi Magaji Fundiga.
To Jamila, amsoshin tambayar da muka yi wa masu sauraron mu a Facebook kenan, tambayar da muka yi cewa muka yi ana samun ƙananan yaran da ake ma yaɗe kamar abin da ya faru a makarantar nan ta Kano ta Dr. Hassan Gwarzo. Tambayar ta muka ce shin masu aikata haka na iya shiga cikin rukunin mutanen da sha'awar su ta komawa kan yara ƙananan da basu balaga ba? To amsoshin muka karanta.
Kwarai da gaske. San ga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su. Kai to a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. Na ce a ga da likita bokan Turai a madaniya sosai. San ga da likitoci ba dan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budai yabo ba, badan budai yabo kullun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi. Zan ba ku dan misali, zan ba ku dan misali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana, na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo. Waɗansu na ta ƙugi, waɗansu na ta nishi, waɗansu na ta ruri, waɗansu na ta kuka, waɗansu na ta kuka, sun karirye ne jini ka ta jikinsu, jini ka ta jikinsu, sun galabai ta sun yi nisa, likita ne za a ya talabe su, likita ne za a ya rungume su, baka ma babu ɓata ragi, kai sakewa suna ga Allah sosai.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To ma saurare, kamar yadda muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji, ƙwararren likita ne a ɓangaren lahiyar ƙwaƙwalwa. Za mu tattauna da shi game da wannan batu na mutanen da sha'awarsu ta hi karkata kan ƙananan yaran da basu balaga ba. Idan muka samu lokaci, saboda abin yana buƙatar bayani, idan muka samu lokaci za mu buɗe layi ku kira ku yi wa dakta tambayoyi, amma idan bayanin yawa da yawa ne sai mu ba ku haƙuri. Yawa, to dakta, kana jin mu?
Ya, ina jin ku, Hajiya.
To, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna ƙara godiya sosai da ka karɓi wannan gayyata, ka zo ka ƙara mana haske akan wannan batu.
To, ni ma na gode, na ji daɗi sosai da wannan abin tattaunawa naku, alhamdulillah.
Yawa, to dakta, ka dai ji amsoshin da mutane suka bayar, wasu sun ce ba taɓin hankali ba ne, iskanci ne. Ko a likitance mai ya kuke kallon wannan al'amari na pedophilia ko pedophilia da French da Hausa kuma fa?
Yawa, ya to, wannan kamar yadda na fara ya miki kan cewa wannan tattaunawa da kuka ɗauko abu ne mai mahimmanci sosai, kuma na ji daɗin amsoshi na masu sauraro a kan tambayar da kuka yi. Ana hakika akwai wani mu a nan kamar a ƙasar Hausa, yadda abubuwan ke shafan mu ya bambanta yadda ake samu a ƙasashen Turawa. A ƙasashen mu za ki ga yawanci kamar a yadda aka samu wannan topic din da kuka ɗauko kan cewa a lokacin makaranta kwana ta yara ana samun raɗe-raɗe. Ba taɓa samun irin da wanda ya faruwa kamar wanda ko faɗa yanzu yadda har wani ta sa ido a kai. Amma kamar yadda abin yake faruwa a Turai shi ne za ka ga babban mutum kamar yadda ko faɗa da iyali da komai, amma yana neman yara ƙasa da shekara shida, wasu lokacin shekara shida zuwa sha biyu. To, akwai ɗan bambanci kaɗan da wanda kan cewa su sha'awa ne yake kai su wanda za a ce taɓin hankali ne, ko da yake ko da taɓin hankali ɗin ne ba bai kamata a ƙyale mutum ya tafi haka nan ba. Kamar wanda a likitance zai iya cewa mutanen da suke da wahala da hulɗa da mutane, ka ga mutum da a cikin ƴan uwa haka da iyalai shi ya fi son ya ware shi kaɗai. Ni biya ɗan kwana biyu, amma zancen mu'amala ko wanda za a samu ya yi yali sai yi wahala. Su kuma yaran yawanci za ki gama da ake samu wannan shekara shida zuwa sha biyu ba suna yi ba ne don saboda san ransu, yawanci saboda tsoro. Wani lokacin kuma ba sai an samu kamar faruwar jima'i ba, wani lokacin za ku ga kamar ko a Turanci za a iya cewa ko tunani kana kallon yaro kana sha'awa, ko taɓa jiki ko kuma taɓa private part irin wannan yana nuna cewa ko wannan matsala ta pedophilia ɗin da nake zance. Amma duk haka a likitance da wahala akan samu kamar a nan ƙasashen Turawa mutane su zo su ce ai suna so a taimaka musu a asibiti ko a duba su saboda wannan cuta. Amma mu a nan yawanci an fi samu ta a kama mutum a kai shi ko kiga a ƴan uwa a ce ai a yi hakuri za a bata suna ko duk irin wannan yadda addini da mu'amalar ya nuna. Sai kiga ba za a fito a yi magana ba a ce ai wannan akwai wannan matsala, saboda yawanci in aka fito gaskiya a hukumance za a iya ɗaure mutum. Akwai different actions wanda zai iya nuna cewa za a ɗaure mutum, wani za a kai shi kurkuku har abada, wani ma kamar yadda ko faɗa yadda ya zama digiri ɗin da aka samu na wannan pedophilia ɗin zai iya zama kurkuku har abada ko ma kisan kai.
Yau, dakka ba
a likitance da shawarwari yawanci ake bayarwa
ban tare numfashin ka ba,
babu magani ta kaman mai za a ce na wannan cuta.
Yawa dakta, bayanin da kai ka nuna cewa kamar a ƙasashen Turai ake samun manya, yanzu a ƙasashen mu ma ana samu, kuma musamman wani abun mamaki kamar a cikin al'umman ma za ka ga kamar ko malamai na addinin Islamu ko kuma malamai na addinin Krista za ka ga su ne an danƙa musu amanar yara, saboda akwai bayanai da yawa zaka ga ko a coci ko a masallaci ko a makarantar allo zaka ga malamai suna lalata da kananan yara maza da mata haka a coci zaka ga fada-fada su ma suna yi kuma a bangaren Krista zaka ga paparoma yana hitowa yana ta magana yana hadin irin hukuncin da za a musu amma bangaren musulmi ba mu taba jin wani ya hito yana magana akan irin wannan abubuwa ba kuma an san suna faruwa a cikin al'umma
wannan gaskiya ne hajiya wannan zai ki tabbas amma abinda na fada din dai shine in aka biyo ta wannan hanyar kin ga babbare a society da dan karamin yaro da bai mallaki hankalin shi ba mai san me ya faru ba ya azo a ce ayi hakuri ka a bata suna kada a je kotu kada a kira yan sanda ko su kansu yan sandan ko alkali a dace an sasanta amma ba za a ce da wahala ni dai ban taba jin an yanke hukunci ba a ce an tura wannan prison ko an ce sai ya biya wani makudan kuɗi ko sai ya dauke damar treatment da ga yawanci iyaye ne za su kawo koda daga baya wata matsala ta faru wanda zai taɓa iya taɓa hankali ko nutsuwar ɗan adam iyaye ne dai za su sha wahala shi wannan da ya abin kwata-kwata ba wani magana shi da za a makawa.
Yau, dakta tambaya kamar wani bambanci ne tsakanin mutanen da ke wa yara haɗe da kuma su waɗannan kamar da kai bayani ko daga nesa suna kallon yaro sha'awa yaro ko yarinya za mu ga kamar su ma bari da bari kai kai bayani yawa me bambanci tsakanin yawa
wannan ayyuci bambanci kin ga banda a ce wannan dan warewa din da ke shiga jama'a da kasa settling din wani abu sai kuma wannan kawance da yara din a lewan ne dan kuɗi ne ki ga mutum ko da a cikin yan uwa amma dai da wahala net ko elder people su ne wani ci abokai amma mutum ko doshe yara ko yara suna tare da shi su irin wannan so ko da yaro ba su wani lokacin za a yi forcing din shi kuma akwai danganci da shekarun wannan na miki zancen kancan shekarar 6 ko ma ƙasa zuwa 12 akwai wanda yaran za ki ga sun fi haka kuma wasu yaran dama su ma sun riga sun saba sun ma shiga wannan harkar da kuma yanda al'adar mu take ko da saboda yaran da aka fi wa yi mata ne idan suka kai wani ɗan lokaci za su to shikenan a kokari a yi musu aure ko kuma shikenan harkar shiga duniya ma ta zo to wannan yana da muhimmanci a ce an wuce lokacin shari'a ana aiwatar da ita inda dokokin suke an bisa ko a addinance ko a hukumance to amma yawanci da an zo nan sai hakuri shikenan an gama ya asibiti da wahala ka ga an zo inda ba a daidai lokacin da abin ya faru ba ana gudun ko an ji rauni ko wani sai an kwantar to da wahala da an fara zancen kotu zance ya mutu a al'umman mu
yawa
shi ne abin da ke kawo mana saiko
yawa dakta a matsayinka na ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar ƙwaƙwalwa idan aka kawo muku mutum a ce ga matsalar shi yana sha'awar ƙananan yaran da basu balaga ba kamar waɗanne irin matakai akwai wani mataki ko matakan da za a ke ɗauka don a taimaka mishi a raba shi da wannan ko ku ba a rabuwa da wannan
akwai matakai daban-daban amma ɗaya daga cikin matakin shi ne wanda na gaya miki wanda ya fi sosai wanda kamar yanzu idan aka kawo daga 'yan sanda zuwa kotu a ce a ba da medical report ko a duba shi ko kuma akwai bangaren mu na lafiyar kwakwalwa da muke cewa forensic psychiatry ban san yadda zan fassara da Hausa ba wanda muke harka da hukumomi to su ma nan za a iya zuwa half prison ko asibitin ɗaurarru har asibitin a rika zuwa ana ba su magani ina fatan kin fahimta
hajiya
in ka kawo aka duba mutum yana da wannan cuta kai likita aikin ka in ka ce ga za a saka shi inda za a canja ɗabi'ar shi kuma alƙali zai ga ina ne za a sami inda za a canja ɗabi'ar shi zai ga irin yanda abin ya faru iya cewa akwai kuku to idan aka yi shi kurkuku wannan ma ɗaya daga cikin harka abinda zai saka ya canja ɗabi'ar ta shi kenan tunda behavior problem ne a kurkukun kuma likitoci da psychologists da social workers za a zo a rika ba shi shawarwari da aka je kuma yana da ciwon damuwa har magani za a iya ba shi. In kuma yana da abin da muke cewa schizophrenia, don yana faruwa masu kamar za a ce taɓin hankali sosai, kamar wanda Bawanci zai ce tuburan ya ke warkewa, kuma wannan yana faruwa da su, to duk a ciki a prison din za a iya zuwa a ba shi magani.
Amma amfani
a kawo shi ko likitoci, suna da ma likitocinsu, wani lokacin kuma sukan kira likitocin daga asibitin ƙwararru kamar namu a je a duba.
Amma za a iya cewa ba za su iya amfani da wai matsalar taɓin hankali ba a ce ba za a ɗaure su ba, ba za a ga laifin su, ba za a kai su,
ba za a hukunta su ba,
ba za a hukunta su ba, za su ba a amfani da wannan ko?
Ai shine duk mutum yana da taɓin hankali wai ba ya fi doka ba ne. Yadda dai za a samu, kamar akwai dokoki a Ingila da Amerika wanda tun da za a ce in an yanke mutum hukuncin kisa da za a aiwatar da hukuncin ba, kamar ba za a kashe shi ba sai ma an duba hankalin shi ya dawo ya nutsu ya tabbatar cewa ga laifin da sannan ga shi kuma kashe shi za a yi kafin a kashe shi.
To
taɓin hankali a cututtuka da yawa a al'amuran yau da kullum, shi sa muke da ɓangaren muna tare da kotu da 'yan sanda da sojoji na wannan ɓangaren forensic psychiatry ne. Za ka iya cewa ga abin da ya same shi, shi kuma a tsare ciki shi kenan, ku aje shi a prison ku je ku rika ba shi magani a gurin. Ku kuma rika ba shi magani a gurin. Cikin gadi yana faruwa, zai iya cewa ma a kawo shi asibiti. Amma dai a tsare yake, idan zai tafi daga asibiti a kuma rubuta a mai da shi, shi kuma in hukunci za a yanke mai a yanke mai a nan, kuma ya dawo hannun shari'a. In dai babu shari'a, to abin zai wahala, tun da asibiti dole mu sai an zo.
Gaskiya ɗaya daga cikin abin da kai magana a kai shine yanda al'ada da kuma addini yana hanawa a fito fili a faɗi irin wannan matsalar tana faruwa. Ta yaya kake ganin cewa za ku iya haɗa ƙarfi da ƙarfe da malamai yanda za ku janyo hankalinsu su riƙa faɗakarwa, kamar yadda kuka yi magana yanzu akan Paproma ya fito, ya kamata a ce malamanmu su ma su fara amfani da wannan damar lokacin hutba din,
suna tona asirin masu yi
kuma suna fadar illar a cikin addini ma.
To alhamdulillah wai ba ina da kokarin zuga ma'aikata ta bane ba ko university da nake, amma a dan kwanakin nan na san daga wancan ba shi tsala din zuwa na yanzu yayi appointing din imams na Kano wanda wasu su ma professors daga nan senate din, da kuma kamar yanzu shi yadda masarautar Kano ta nuna da gwamnati na kokari a kawo ƙarshen wannan abun, akwai kyakkyawan zato kan cewa nan ba da jimawa ba za a rika yake hu yadda mutum ko da ya faru a kanka ko dan uwanka ba ka da damar ka hana sai an yi shari'a a kai. In dai aka zo wannan wurin kamar yadda muke zaton insha Allah yanzu za a zo, to za a samu sauƙi sosai.
Yawwa, dakta, wata shawara za ka ba iyayen yara yadda za su iya gane cewa wani ƙato yana wa 'ya'yansu ƙanana wayo?
Yawwa, iyayen yara, musamman iyayen yaranmu mata, idan suka ga ɗan uwa ya fiye nacewa kan wannan ɗan ƙaramin yarinya, yawanci an fiye mata ne, amma har mazan ma ana yi musu. Mariya ba ta kai shekara 5-6 ba, kullum tana tare da wani kawunta, ko kuma idan ka gan shi tana jin tsoro, ko kuma in dai yaro ana ɗan tambaye shi, tunda yawanci yara idan suka kai wannan shekarun shi ne suke gane cewa akwai bambanci tsakanin al'amuran mace da namiji, kuma a lokacin suke fara iya wasa da shi. To a lokacin idan dai iyayenmu mata sun kula sosai, tunda namiji gaskiya ba yana kokarin ya ce abu ba mu da haƙƙi ba ne, muna da haƙƙi sosai.
Dakta, mun kuna da haƙƙi amma mun saba ai kun sakan mana tun ba yau ba.
To alhamdulillah ya ce tun da dai kun ba ka da to amma gaskiya kula. Idan yaro aka ga ba son wasa ko tafiyar shi ta canza kamar akwai alamar physical pain ko aka ji wani babba a ciki ko kawu ne kai ko uba ne a ce kullum shi ya tana kan cinye shi, yau shi ne ya ɗauke ka nan kuma yarinya ta kai shekara shida zuwa bakwai yaran in lokacin da ya kamata maka ne kai mata tsawa da fada a ga kullun ke dauka to ya kamata ku wannan ta zama suspicious suspicion da kuma wannan kula yana da muhimmanci sosai
a likita ɗaya daga cikin abin da yake faruwa zaka ga cewa yarinya tana karama din kamar cikin wannan shekarun zaka ga kamar wani kamar yanda ka fada a dan uwa
za a ce
wannan ko
abokin wasa
ai ba za a ce muka ga kun shaku ne ko auren gida za a yi ne za kuma ga yarinya ta bata rai ba san magana take ba amma tun daga wannan lokacin zaka ga shi kanshi yanayin shi ya canja ta yaya to za a wannan abu kamar yana daya daga cikin matsalar da take kawo rashin yadda din
sakacin iyaye ba
yin wato in dai dama uwa ta lura da irin wannan kacin ga tun daga lokacin ya kamata ta samu suspicion kuma yawanci yara a lokacin nan suna da wayo kuma suna da faɗin gaskiya to sai ta ware yadda ta dan yi mata dabara ta tambaye ta me yake faruwa kaza da kaza to matsalar da ake samu wani lokacin wajen suggestibility a ce kamar ga uwa ya miki kaza duk irin wannan kaga yaro ka yi ne da shi amma ka ce me ya faru da akwai kikkiawar ta zai gaya ma yadda abin ya faru gaba ɗaya saboda shi zai game riba wani abu ne wanda ya gaya ma gaskiya saboda kuma uwa ita ce aka put trust ɗinta a wannan stage ko mai uwa ta daidai ne to daga nan ya kamata sai a ɗau mataki a kira 'yan sanda ko a notifying alƙali ko kotu kafin a zo asibiti saboda in ka zo asibiti yawanci dan ka zo asibiti wajen tabbatarwa ne da an tabbatar abu ya faru da sauransu in daga nan aka ci za a je wurin 'yan sanda sai a ce to hakura ba abin haka nan ake yi ke faruwa a al'ummarmu kai kuma asibiti ba ka da dawa kai ba hukuma ba ne sai ka ce to shi ke da ko ba hannu a nan ku tafi an gama
to doctor duk da cewa dai abin yana kan uwa sosai kasance al'ummarmu uwa tana gida ko da yaushe maza sun fi yawa a waje kuma irin wannan abin ba wai lalle bane a cikin gida ake dan wasu ma kawai daki daya kawai suke ba a nan cikin gida dai ake ba inda uwa za ta gani maza ko da ba mahaifin yarinya bane ba suna waje suna ganin dan uwansu maza suna yi to wannan ma ya kamata su kansu mazan daga waje su rika sa ido kina kamar yadda ake wa yan talla
gaskiya ne wannan kamata ya kam da al'umma da gaba ɗaya jama'a kowa sa idan shi kai kamar yanzu wani lokacin da ga an ce ana gini kamar yadda ake muwa a guraren mutane da yawa an taru ga kuma ƙananan yara mata suna saide-saide to da haka kuma duk yawanci kuɗin nan suke noma su kuma wannan so suke sata su
gaskiya
cikin yanan babu wani zancen taifin hankali gaba ɗaya laifi ne hukunci kamata a yi to amma sai a ce a ciki ba wanda zai magana ko wanda suke da magana ma za su iya ba za a saurare su ba kuma daga nan ba za su iya ɗaukar abin gaba ba
kai Allah dai yake yi
shi ba ya kamata ne wannan harkar talla na 'yan mata da barace-barace ake
an sauka gashi gaskiya. To muna godiya sosai Dr. Mustapha Ibrahim Gudaji da ka ɗauki dama da lokaci ka taimaka mana da waɗannan bayanai mun gode sosai.
To na gode sosai Hajiya.
Yawwa mun gode ƙwarai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da fatan iyaye kun sanya kunnuwan basira kun saurari bayanin da daktar yayi kuma za a sa ido a anguwa ne a buɗe ido duk wanda aka ga ta bakin Hilani Gyanderu Ƙato yana tare da yara ƙanana yana raba alawa da su wane ne kuma kamar yadda yace a ga ko kawu ko wani baffa ko wani ya an makalewa ya to gaskiya dauki mataki Allah ya kiyaye sai gobe idan Allah ya kai mu likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai Yo, the shouldn't be a sign. Yo, you don't come at that time.